ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام الذي جعل اختلاف الليل والنهار تذكرة للأنام وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من صام وقام ونال من ربه أشرف المقام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan gabatar da tarin gaisuwa godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, da salati da sallama ga manzonsa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai, ina gabatar da gaisuwa ta musamman zuwa ga jama'ar da suka karɓa kira na Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa, da ma waɗanda sauti yake kai musu. Domin ba komai ya haɗa mu a nan illa amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala da na manzansa, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa da mu: ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Don haka irin wannan haɗuwa tamu haɗuwa ce wadda take mai tarin albarka, wanda a irin wannan haɗuwa rahmatu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke sauka ta lilliƙe duk wanda ya halarci wannan wuri, tare da samun nutsuwa da kwanciyar hankali da aminci. Don haka fatanmu shi ne, kamar yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu a irin wannan lokaci, Allah ya tattara mu a cikin aljannata ta Firdaus a gobe kiyama. A yau dai, kamar yadda ɗan uwa ya faɗa a cikin gabatarwa, muna 25 ga watan Sha'ban shekara ta 1433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 15 ga watan 7 shekara ta 2012. To, don haka kasancewar, kamar yadda ɗan uwa ya faɗa a gabatarwa, ita wannan faɗakarwa iya abinda ta kunsa saƙo ne zuwa ga mutumin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya masa dace Ramadan ya kama yana raye. To, don haka a cikin wannan wato saƙo za mu ga wasu abubuwa ne ya dace a matsayinmu na jama'a ta musulmi mu kula da su, mu ba su muhimmanci, domin wannan wata mai albarka wanda muke gabatar shi nan da 'yan kwanuka takaitattu, wanda ba su wuce ba 5 ko 4 insha Allahu ta'ala. Fatanmu shi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya isar da mu wannan wata wanda yake mai albarka. Farko abinda nake so na gabatar wa kaina da sauran jama'a ta musulmi, mu tuna cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya halicce mu, ya samar da mu da ni'imarsa, wanda ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a kanmu ni'ima ce wadda take mai girma. Da Allah ya halicce mu bai bar mu kara zube sai da ya jaddada mana ni'imominsa waɗanda suke bayyanannu da waɗanda suke ɓoyayyu, kamar yadda Allah ke cewa: alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Don haka ni'imomin Ubangiji tabaraka wa ta'ala sun wuce lissafi balantana ƙididdiga, ma'ana sun wuce a ƙilga balantana a lissafi, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa da mu: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, da za ku lissafa ni'imomin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya muku ba yanda za a yi ku iya ƙididdige su. Don haka kasancewar ni'imomin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya jaddada mana wata tafi wata babbar ni'ima, wadda babu ni'imar da ta tunkari fagenta ga muminai, ita ce ni'ima ta musulunci, wanda shi musulunci kyauta ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ke bada shi ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, wanda yawan dukiya ko ƙarfin mulki ko wani wayo da dabara bai isa ba ya ba mutum musulunci. Kyauta ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake bada ta ga wanda ya so daga cikin bayinsa. Don haka mu tsaya mu lura, mutum miliyan nawa suke rayuwa a duran ƙasa a yau, wanda duk wani abu wanda yake na jin daɗin rayuwar duniya sun tara shi, amma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta musu kalima ta la ilaha illallah, wanda inda kuɗi yake bada musulunci to kasancewar talaka sai dai ya gani a wajen wasu. Idan ƙarfin mulki yake bada musulunci, maganar cewa wani ya halarci inda aka raba shi ma bai mata su ba. Don haka ba abin da yake kanmu illa godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala akan wannan ni'ima da ya mana. Bayan wannan ni'ima ta musulunci, sannan mu ƙara gode ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ala ni'imatul hidayati wat tawfiq, a bisa ni'ima ta shiryasuwa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana, da dacin da ya mana shine a bisa karɓar karantarwar manzonsa sallallahu alaihi wasallam, ma'ana samun kanmu a layin ahlus sunna wal jama'a, wanda ba abin da suka sa gaba illa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, manzonsa ya ce akan fahimtar magabatan ƙurai. Don haka wannan ba ƙaramar ni'ima bace ba. Mu tsaya mu lura, musulmi nawa suke raye a doron ƙasa a yau, amma kasancewar sun yi hannun riga da karantarwa addinin musulunci. Ana kiransu cewa ga inda ya dace a sa gaba ga alƙibla, alƙur'ani da sunna. Shi ko yana wane ya ce, wane ya ce, wane ya ce ba ta zama hujja, dole sai yana da madogara a cikin alƙur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi ma ba akan fahimtar shi ba, dole sai mun koma kan fahimtar mazanjiyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai. Dole mu ajiye fahimtar mu domin fahimtar su ta fita mu iya abinda suka fahimta dangane da ayoyin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abinda ya zama wajibi a matsayin mu na mu'minai mu karba da hannu biyu. To dan haka wannan ba karamar ni'ima bace ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka tsinci kanka a layin ahlus sunna wal jama'a, wanda ba abinda suke kira akan shi illa alqur'ani da sunna. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ka sanya mu a layi wanda yake na farko. Don haka kasancewar bayan wannan ni'ima ta kasancewar mu a cikin ahlus sunna wal jama'a, akwai wata babbar ni'ima da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jaddada mana, wato shine kwanciyar hankali da lumana a wannan ƙasa tamu mai albarka, wanda inda za ka ringa kama labarai na duniya babu ƙasar da za ka ji face wal iyazu billahi tashe-tashen hankula sun yawaita. Don haka wannan zaman lafiya ba karamar ni'ima bace wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana, sannan kasancewar ga ni'ima kuma ta koshin lafiya. To don haka wannan ma dole ne akan mu mu gabatar da godiya ta musamman ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da faɗa da aiki. Don haka shi godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala abu ne wanda yake da faɗin gaske, amma a dunkule in aka ce godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yi masa da'a dangane da duk abin da ya umarni ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam, sannan tare da nisantar duk abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi hani ya tsawatar ko manzonsa salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alai. Ta wannan hanya ce daya daya za mu samu dawwama a cikin wannan ni'ima da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jaddada mana, kamar yadda Allah ke ce da mu, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid, in har kun gode mu Ubangiji ta'ala yake cewa zan dada muku ni'ima akan ni'imar da na muku, in kuka butulce mu Ubangiji ta'ala yake to ku san da cewa azabata da kamuna mai tsananin gaske ne ga duk wanda ya saba mu. Don haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan ya halicci halittu gaba daya, sai ya zaɓi wasu daga cikin halittunsa ya fifita shashinsu akan shashi, wanda in da za mu tsaya mu kalla Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya halicci jinsi wanda yake na 'ya'yan Adam, Ubangiji ta'ala sai ya tankaɗe ya raurayi ya zaɓi wata fiyayyar jama'a su ne annabawa. daga cikin annabawa Allah ya dada tankadewa ya raurayi ya zabi wata jama'a ta daban wato sune manzanni daga cikin manzannin sannan Ubangiji ta'ala ya ƙara dada tankadewa da raurayewa ya fito da guda biyar wanda ake kiransu da ulul azm Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alaihim ajma'in daga cikin biyar din nan Ubangiji ta'ala ya fito daya daya wanda shine gol wanda ba a yi ba kamar shi a zamanin da ya gabata har kiyama ba za a yi wanda ya tinkari fagen sa shine annabin mu Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alaihi kamar yadda alfazari yake cewa madad dahri lam yukhlaq wala huwa yukhlaq tsawon zamani tunda Allah ya halicci duniya har kiyama ba a halicci ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba za a halicci wanda ya kai matsayin sa to dan haka kasancewar wannan kenan bangare wanda yake na ƴaƴan adam bajire wanda yake na ƙasa Ubangiji ta'ala da ya halicci ƙasa duk fadinta Ubangiji ta'ala sai ya kebance wasu wurare ya fifita su ya nuna cewa su ne wurare masu daraja a taƙaice masallatai a cikin masallatan nan gaba daya Ubangiji tabaraka ta'ala sai ya tankade ya raurayi ya zabi wasu masallatai guda uku shine al-Masjidul Haram wal Masjidun Nabawi wa Baitul Maqdis daga cikin uku Ubangiji ta'ala sai ya ƙara tankadewa ya raurayi ya zabi daya daya shine al-Masjidul Haram masallacin Makka wanda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallati ta farilla ko ta nafila a masallacin harami na Makka manzon Allah yace daidai yake da sallah 200 ma'ana kai da kake raye a wannan ƙauyen ta sai kai sallah 200 zaka kama sallati ta wanda yake a cikin harami wanda yake na Makka don haka wasu malamai suka ce wannan ba bambanci tsakanin farilla da nafila wannan kenan bangaren wurare idan muka kalli waɗannan watanni Ubangiji ta'ala da ya halicci duniya a ran da ya halicci sammai da ƙasai Ubangiji ta'ala ya halicci watanni 12 a cikin watannin nan 12 Ubangiji tabaraka ta'ala sai ya fito da wata daya daya ya fifita shi ya darjanta shi akan sauran dukkan watannin shine watan Ramadan kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum wadancan watanni hudu wannan Allah ya kebance su ya darjanta su ana kiran su watanni masu alhurma matsayin su da martabar su daban take a wajen Ubangiji tabaraka ta'ala amma wannan wata na Ramadan ya fifici wadannan watanni guda hudu saboda abubuwan da zamu gani wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bunci wannan wata na Ramadan da shi akan sauran watanni fadakarwa anan su da yawa zaka ringa ji a bakin jama'a suna cewa watan Ramadan wata ne mai alhurma wannan kuskure ne sai dai ka ce watan Ramadan wata ne wanda yake mai albarka an gane ko wata mai alhurma shine watan wan Zulqa'da, Zulhijja, Al-Muharram sannan kuma sai ka hada da na hudun su shine Rajab wannan kenan wato halitta ce ta Ubangiji tabaraka wata'ala kuma zabun sa ne shike fifita abin da yake dama akan abin da yake dama kamar yadda yake ce mana wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ma kana lahum khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun na daga cikin abin da Ubangiji tabaraka wata'ala ya fifita wannan wata mai albarka wato kasancewar wannan babban sako wanda Ubangiji tabaraka wata'ala ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi da shi zuwa dukkan mutum da aljan har zuwa kiyama Ubangiji ta'ala ya saukar da shi a cikin wata wanda yake na Ramadan a cikin wata na Ramadan a taƙaice Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da Alƙur'ani wanda Alƙur'anin nan mu'jiza ce wanda take madawwamiya wanda Allah ya yi kyautata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har zuwa kiyama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke ce mana shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an هدل للناس وبينات من الهدى والفرقان دفتس إنا أنزلناه في ليلة القدر دفتس إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذري wannan ya nuna mana kenan fifikon wata na Ramadan akan sauran wannan watanni 11 domin a cikin shi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar da Alkur'ani abu na biyu wanda ke nuna mana fifikon sa da matsayin sa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a tsawon shekara cikin wata 11 babu wani wata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa ana bude kofar aljanna ko kuma a kulle kofa ta wuta wannan abu ne wanda Allah yake banci wata na Ramadan da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a cikin hadisi ingantacce riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda hadisin na cikin as-sahihan ma'ana al-Bukhari wa Muslim manzon Allah yake cewa idza dakhala Ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabul jahannam wa silsilati shayatin idan watan Ramadan ya kama manzon Allah ya ce kofofin aljanna gaba daya buɗa su ake sannan kofofin wuta gaba daya manzon Allah ya ce za a kulle su sannan shaydanu sai a sanya su cikin mari da sasari a daure su ba za a kunce su ba ba za a buɗe kofar wuta ba za a kulle kofar aljanna sai idan wata na Ramadan ya wuce wannan ya isa ya nuna mana matsayin sa da fifikon sa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala abu na uku cikin watan Ramadan ake samun wani dare wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wato mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dare wanda yake na Lailatul Qadr a tsawon watannin nan 12 babu watan da zaka samu daren Lailatul Qadr illa wato wata wanda yake na Ramadan kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa inna anzalnahu fi Lailatul Qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وبنجي تعالى يكتي وموني مكسوكر دوانن القرآن واتو أدري واندي كي من درجة كما يندى وانن دري بيان يا قبات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان توانن دري أتسموة الرمضان يكي دومين أتسموة الرمضان وبنجي تبارك وتعالى يسوكر دا القرآن shine sai Ubangiji ta'ala yace wa ya sanar da kai menene Lailatul Qadr wannan ta'aziman ne da sha'ani dan Allah ya nuna mana dare wanda yake na Lailatul Qadr dare ne wanda yake mai daraja mai albarka sai Ubangiji ta'ala yace da mu Lailatul Qadr khairun min alf shahr daren Lailatul Qadr wato yafi wata dubu alkhairi da albarka idan Allah ya ma bawa dace dangane da yin aiki na kurai a cikin sa ma'ana duk mutumin da Ubangiji tabaraka wata'ala ya masa dace ya aikata wani aiki wanda yake na ibada a wannan dare to yafi aiki na ibada na tsawon wata dubu Allah ya samu dace abu na hudu wanda yake nuna darajar wannan wata da albarkarsa wata ne wanda babu dare babu rana a cikin yini na Ramadan gaba daya duk addu'ar da mu'mini zai yi Ubangiji tabaraka wata'ala zai amsa masa kamar yadda hadisi ne ingantacce wanda al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahihut Targhib wa Tarhib wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'a minan nar ya alifi Ramadan sai ce wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'awatan yad'u biha fa yustajabula lalle muslimi yana ga addu'a ta musamman a tsawon dukkan yini da dare sai ka koma a cikin wata na Ramadan Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai karba masa wannan addu'a idan yayi idan ya cika shartan addu'a domin addu'a ba abu bane ba wanda yake karazibi duk addu'ar da mu'mini zai yi a cikin wata na Ramadan a tsawon yininsa da tsawon daransa Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai karba masa kamar yadda manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya bayyana mana a cikin wannan hadisi to dan haka kasancewar waɗannan abubuwa sun isa su nuna mana albarkar wannan wata da matsayinsa da darajarsa a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala domin abinda wannan wata ya kunsa na fadala dan haka muka ga ya dace mu gabatar ma kanmu wato wani sako wanda yake na musamman wanda ya kamata mu tsaya mu ba da hankalinmu da tunaninmu mu lura da waɗannan abubuwa mu yi ruko da su domin mu samu guzurin da zai zame mana sababin dacewa da aljanna a gobe kiyama. Sako na farko shine ina tunatar da kaina da sauran ƴan uwana musulmi cewa mu tattara tunaninmu da hankalinmu mu lura da cewa menene makasudin samar da mu a doren ƙasa. Manufa ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da samar da jinsi na aljanna mutum shine kada ita shi a cikin ibada, kamar yadda Allah ke cewa da mu wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljanna mutum sai dan kadaita ni a cikin ibada, sai dan su kadaita ni a cikin ibada. Duk wasu sauran halittu da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta, ya halicce su ne ya hore mana su dan su zame mana agaji akan kadaita shi a cikin ibada. Don haka wannan aya aya ce mai matukar mahimmanci wadda take nuna ma bawa manufa ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da samar da shi a doren ƙasa. Don haka bayan ayar ne Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutimun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Ubangiji ta'ala ya ce ba na nihin wani arziki game da bayina, ma'ana ban halicce su ba don su tara mun dukiya. Wa ma uridu an yudimu, Allah ya ce kuma ba na nihi su ciyar da ni, domin ni wadatacce ne, ni nake ciyarwa ba a ciyar da ni. Wa huwa yudimu wala yudam. To dan haka kasancewar al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa a cikin wani littafin sa mai albarka wanda ake kiran shi da Riyadus Salihin, a cikin muqaddimar shi sai ya sako da wannan aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. A ƙarƙashin ayar sai yake cewa wa hadha tasrihum bi annahum khuliqu lil ibada, wannan bayani ne wanda yake a fili cewa bayi gaba ɗayan su an halicce su ne kai saboda bauta ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ibadar nan saboda ita ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya halicce mu. Sai yake cewa fa haqqa alaihim al-itina'u bima khuliqu la, dan haka kula da bada mahimmanci dangane da abinda aka halicce su saboda shi ya zama tilas a kansu. Dole a matsayin mu na mu'minai mu bada hankalin mu da mahimmanci da kula da abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicce mu saboda shi. Idan za mu kasa lokacin mu, misali idan mun kasa shi kashi 100, a kashi 100 ya kamata mu samu kashi 80 ko kashi 90 akan kadaita Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada. Wannan kashi 10 mu dauke shi zamani ne wanda yake na hutu da neman abinda zamu biya bukatun mu wanda yake na rayuwa. Sai yake cewa wal iradu an huzubi dunya bizahada, ya zama tilas akan su su kauda kai su gushire ma dukkan wani abu wanda yake na jin dadi na rayuwa ta duniya, ma'ana duk wani abu wanda zai iya shagaltar da kai dangane da abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicce ka saboda shi to ka kauda masa kai. Lalle ba a hana mumini ya ji dadi da rayuwar duniya, amma ba a bukatar ya gabatar ma kansa jin dadin da zai shagaltar da shi dangane da manufar samar da shi a doren ƙasa. Sai yake cewa fa inna hadaru nafadin la mahalla iklal, domin ita duniya wato gida ne wanda yake na karewa, ba mahalli bane ba wanda yake na dawwama. Kafin mu zo mutum miliyan nawa suka gabace mu, Ubangiji ta'ala shi kadai ya san adadin halittun da suka gabace mu. Kamar yadda muke raye a nan, mu ma wucewa za mu yi wasu su maye gurbin mu. Wannan shine wato sunna ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da halittunsa. Don haka yace fa inna hadaru nafad, domin ita duniya gida ne wanda yake na karewa, la mahalla ikhlad, ba mahalli bane ba wanda yake na dawwama. Sai yace wa markabu uburin la manzila hubur, ita duniya kwale-kwale ne wanda yake na ƙetare teku, yake cewa ba masauki bane wanda yake na farin ciki. Ma'ana mumini abinda ake buƙatar ya ɗauki rayuwarsa ta duniya, tamkar mutumin da ya zo bakin teku ne ya hau kwale-kwale daga wannan gaba zai tsallaka waccan gaba. To matsayinmu a rayuwa ta duniya tamkar mutumin da ya shiga kwale-kwale ne daga nan zuwa nan,
kenan mun zo ne a matsayin ƴan wucewa, matsayin mu baki ne waɗanda suke ƴan wucewa. Don haka yace wa markabu uburin la manzila hubur, wato kwale-kwale ne wanda yake na ketare teku, wato ba masauki bane wanda yake na farin ciki. Sai yace wa mashra'un fi samin la mawdina dawa, yace ita duniya mashaya ce ta yankewa, ma'ana ka zo ka sha kai gaba, yace ba mazauni bane ga wanda yake na dawwama. Don haka anan wannan sako na farko a matsayinmu na mu'minai, wallahi ya zama wajibi akan mu lokaci zuwa lokaci mu ringa halarto da ma'anar wannan aya. Menene makasudin samar da mu a doren ƙasa? Shine kadaice Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada. Sako na biyu, ƴan uwa, samun kanmu a irin wannan lokaci gab da wata wanda yake na Ramadan, ma'ana ba karamar ni'ima bace ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, domin tsawon kwana ga mumini babbar ni'ima ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kuma dama ce wanda Ubangiji ta'ala ya bashi, wanda zai tana dama kansa guzurin da zai zame masa sababin dacewa da aljanna a gobe kiyama. Mu tsaya mu kalli daga bara zawwa zuwa wannan lokaci, abokai nawa muka kai muka binne, uwaye, uwa da uba, da yayyu da kannu, da mata da waɗanda suke yara, da sauran jama'a nawa muka kai muka binne a makabarta? Ga mu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana tsawon kwana mun kawo irin wannan lokaci, kuma muna fatan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana dace, wato mu isa wannan wata wanda yake mai albarka, ya ƙara mana dacen samun aikata ayyuka waɗanda suke na ƙwarai a cikinsa, ya ƙara mana dacen karɓar ayyukan namu. To don haka kasancewar shi mumini a iya rayuwarsa ba shi da wannan hannun jari wanda ya kamata ya ba shi muhimmanci ya kula da shi sama da kwanukan rayuwa. Kwanukan rayuwa shi ne hannun jari na mumini. Idan ya kiyaye kwanukan rayuwarsa, cin nasara ta tabbata gare shi a duniya da gobe kiyama. Wanda ya saki ya tozartar da hannun jarinsa wal iyazu billah, zai yi nadama a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba. Don haka anan ya dace mu tsaya mu kula da lokacinmu, mu tattala shi irin yanda mai kuɗi ke tattala dukiyarsa. Yanda mai kuɗi yake nan nan da dukiyar shi, idan ka ga ya fidda dala sai ya san ya samu dala 10 ko dala 20, sannan zai saka dalar shi. To haka ya kamata a matsayinmu na mu'minai, lokacinmu gaba ɗaya sai gwanda ɗaya kar mu sarrafa shi akan wani abu sai abinda za mu samu amfani a cikin shi, amfani wanda yake na addini, sannan da amfani wanda yake na rayuwa. Don haka sai mu kalli hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce mana, igtani ma khamsan qabla khams, manzon Allah yace ka ribanci abubuwa biyar wato kafin biyar. Daga cikin biyar innan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu ribanta shine, manzon Allah yace hayataka qabla mautik, ka ribanci rayuwarka wato kafin mutuwarka. Nan baya kusa mun ambata cewa daga bara zuwa bana mutum nawa muka binne. Don haka wannan ba karamar ni'ima bace Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana, dole mu tsaya mu kula da wannan hannun jari namu, wato shine kwanuka waɗanda suke na rayuwa. Sako wanda yake na, don haka kasancewar a ƙarƙashin haka mu yi ƙoƙari mu zamanto fiyayyun mutane waɗanda suke zaɓaɓɓu, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana zaɓaɓɓe daga cikin jama'a shine mutumin da ya samu tsawon kwana sannan ayyukansa suka yi kyau. Khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amalu, fiyayyen mutane manzon Allah ya ce mutumin da kwanukan rayuwarsa suka tsawaita sannan kuma aikinsa ya yi kyau. Wannan sahabi sai ya ƙara tambayar manzon Allah, ya ce to wane ne lalatacce daga cikin mutane koma baya? Manzon Allah ya ce mutumin da ya yi tsawon kwana sannan ayyukansa suka munana. Don haka wannan tsawon kwana da muka samu mu yi ƙoƙari mu ribance shi domin mu zamanto mutane na ƙwarai. Sako na uku shine, ya zama wajibi akan mu tsarkake niyya akan dukkan wata faɗa da aiki. Duk abinda za mu aikata mai sunan ibada mu yi shi saboda Ubangiji tabaraka wa ta'ala, saboda kasancewar kyautata niyya sharaɗi ne daga cikin sharuɗa waɗanda suke na karɓuwar ibada. duk wata ibada wanda bawa zai aikata in ma fada ko aiki ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai karba ba dole ne sai idan mutun yayi dan shi domin ubangiji tabaraka wa ta'ala na cewa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kusan da cewa kadai ubangiji tabaraka wa ta'ala na karbar ayyuka na bayi waɗanda suke masu takawa ma'ana masu takawa masu yi dan Allah sune ubangiji tabaraka wa ta'ala yake karbar ayyukansu dan mu kalli wannan lafazi na innama malaman balaga suna kiranta adatu hasib tusbitul madhkura ba'daha wa tanfi ma ada dan haka yace innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai ubangiji tabaraka wa ta'ala na karbar ayyuka daga bayinsa waɗanda suke masu takawa don haka a cikin wannan wata wanda yake mai albarka da sauran watanni ma gaba daya ya kamata mu kebance ma kawunan mu wani nagartaccen aiki wanda zamu kure ba wanda ya san mi muke illa ubangijin da ya halicce mu kamar sadaka wanda take ta kuye ko sallah wanda take ta nafila ko wani hawaye wanda zamu zubar da shi a cikin duhun dare saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ba komai ya zubar mana da wannan hawaye illa na azaba ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da kwadayin rahamarsa sako wanda yake na hudu shine kasancewar mukiyayi mazaunai waɗanda suke na masu zaman banza duk wani wuri inda jama'a suke haduwa in dai babu karuwa ta addini ko karuwa ta rayuwa ta duniya to a matsayin mu na mu'minai bai dace ba mu bata lokacin mu ka tsaya ka tantance wani mazauni ne ya dace ka zauna wanda zaka samu amfani a rayuwarka ta duniya ko kuma amfani wanda yake a makomarka lahira domin kasancewar zama a cikin irin waɗannan wurare na masu zaman banza ba abinda zai haifar maka illa sharri da mugunta wanda ukubar shi zata dawo kanka a nan rayuwa ta duniya da makoma lahira don haka duk wurare waɗanda jama'a ba su da aiki illa yi da mutane da annabimanci da miyagun maganganu da aikata duk wani abu wanda ke fusatar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zama wajibi akan mu kiyayi irin waɗannan wurare mu nisance su don haka mu yi kokari mu lazanta ma kawunan mu wato kalmomi waɗanda suke kyawawa mu maida harshen mu ya zamanto danye dangane da ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala domin wannan fursa ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bamu ma'ana dama ce wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bamu domin kasancewar mu tana dama kan mu guzuri domin in muka yi sake irin wannan lokaci ya wuce wa yake da tabbacin a cikin mu cewa zai kai baɗi ba ma baɗi ba nan da sai wani ɗaya ba wanda yake da tabbacin cewa nan gaba ya kai don haka ya kamata mu kiyaye dukkan wasu wurare na zama wanda babu alkhairi na addini ko na rayuwa a cikinsa wannan bai dace ba ga mumini ya bata lokacinsa sako wanda yake na an gane ku kafin haka kenan bayan abin da zai ƙara nuna mana haka akwai wasu sahabbai biyu daga cikin banu quba'a wata kabila ce daga cikin kabilunsu wanda wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi yake cewa waɗannan mutane biyu daga cikin wannan kabila sun musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayansu sai ya samu shahada lokacin da aka fita bagin daga ɗayanku sai Allah ya jinkirta rayuwarsa sai da ya ƙara shekara guda sannan Allah ya karɓi rayuwarsa Talha ibn Ubaidillah Allah ya kara masa yadda sai yake cewa sai nayi mafarki a cikin mafarki na sai aka nuna mun aljanna an zo da jama'a ana shigar da su wannan wanda ya samu shahada da yazo sai aka maida shi gefe wannan wanda ya kara shekara guda shi sai aka gabatar da shi sai da ya shiga aljanna sannan wannan shahidi ya biyo baya Talha yake cewa sai mamaki ya kama ni da yaya za a gabatar da wani wanda bai samu shahada ba akan wanda ya samu shahada a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah da aka waye gari yace sai na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba shi labarin wato wannan mafarki manzon Allah sai yake cewa da ni shin bai azumci watan Ramadan bayan mutuwar wannan shahidi na ce kwarai shin bai sallaci ba sallah wato 600 raka'a 600 ma'ana tsawon sallah ta shekara kenan nace kwarai manzo Allah yace to ai wannan shine sababin abin da yasa aka gabatar da shi akan shahidiyoyin shiga aljanna ma'ana dacin da Allah ya masa bayan wannan shi ya mutu ya ƙara wani Ramadan wanda yake na daba sako wanda yake na biyar shine kasancewar mu yi kokari wato mu sama ma kanmu tarbiya a cikin wannan wata mai albarka wanda zamu gabace shi nan da in kwanuka domin wata ne wanda mumini yake samun tarbiya wanda take ta musamman domin kasancewar akwai ayyuka waɗanda suke na ibada wanda Allah ya shar'anta mana a cikin wannan wata inda mumini zai lazunci wannan aiki koda bayan wucewar to waɗannan ayyuka za su zamanto akwai sauki a kansa domin ya samu tarbiya so da yawa zaka ga mutumin da yake shashanci wanda ba shi da aiki a tsawon yini da dare illa saba ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala idan Allah ya masa dace a wata na Ramadan ya lazunci waɗannan ayyuka na ibada sai kaga ya samu tarbiya waɗannan ayyuka duka ya kaurace musu bayan wucewar Ramadan don haka anan ya kamata mu yi kokari mu tarbiyantar da kanmu mu tarbiyantar da iyalanmu da waɗanda suke ƴan uwanmu da waɗanda suke abokai don haka kamar yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke mana umarni dangane da haka cikin alqur'anin sa ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wannan abu ne wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana dan kada tarbiyar ta kebanta da kanmu in mun ba kanmu tarbiya to dole ne mu yi kokari mu ba iyalinmu sako wanda yake na shida shi wata na Ramadan wata dama ce wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba muminai musamman waɗanda suke addu'a ma'ana masu kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala don haka ya kamata mu yi kokarin kiran ƴan uwanmu da makwabta da masoya da sauran jama'a zuwa ga wannan tacaccen addini addinin musulunci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa a irin wannan wata mai albarka ta hanyar in ma raba alkutayyabat ma'ana in rasail duk wani littafi in ma wanda yake na yaren larabci ko wanda aka tarjama shi da yare wanda yake na faransanci kamar yadda shi ne yare a nan na hukuma da irin sauran yaruka ya kamata mu yi kokarin tanadar irin waɗannan littattafai mu raba ma ƴan uwanmu musulmi ko kuma ta hanyar kasakasai ma'ana kasatu wanda yake na wa'azi in ma ta hanyar abin da ya shahi karti mai muwar a ringa tura ma ƴan uwa duk wani sako wanda yake na wa'azuzzuka da sauransu in ma ta hanyar wato kasancewar wata nasiha da za a shirya wata nasiha ta musamman a irin wannan lokaci wannan dama ce wadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bamu me yasa domin kasancewar wata na Ramadan zukatun jama'a a buɗe suke su da yawa duk abinda zaka gabatar ma jama'a na Allah ya ce manzon Allah ya ce a cikin irin wannan wata na Ramadan zaka ga jama'a sun karɓa ba tare da wahala ba don haka a wannan lokaci an buɗe zukatun jama'a iya abinda suke bukata alkhairi dan kar mu manta hadisi ya gabata mai manzo Allah ya ce wasulsilati shayatin shaydanu masu batar da mutane da halakar da su idan wata na Ramadan gaba ɗaya in ya kama ka daure su ake a cikin sarka don haka ya kamata mu yi kokari mu matsa lamba akan kiran jama'a zuwa ga addinin Allah a cikin wannan wata mai albarka domin wata dama ce Ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ya mana sannan sako wanda yake na bakwai mu shida ku sako wanda yake na bakwai shine kasancewar wani abu daga cikin ayyukan da ya dace musulmi ya lazunce su a wannan wata aiki na farko shine dai azumi azumin nan abu ne wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta mana da shi da nasi wanda yake na alqur'ani kamar yadda ayat da muka karanta dazu ya ayyuhal ladhina amanu fat ayat da muka karanta dazu shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ash-shahidu faman shahida minkum ash-shahra falyasum ubangiji ta'ala yace duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin ku ku jama'a ta mu'minai baya kan halin tafiya baya cikin yanayi na rashin lafiya idan mace ce ce ba ta cikin hali wanda yake na jinin al'ada ko na biki Ubangiji ta'ala yace to duk wanda ya halarci tsayawar wata na Ramadan ya azumce shi. Kamar yanda Allah yace mana ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. To dan haka wannan azumi babu wani ibada wanda take mafi muhimmanci bayan sallah a cikin wata na Ramadan sama da azumi. Duk ibadar da mutum zai yi a cikin wata na azumi bayan sallah ba ibadar da take matsayin azumi. Dan haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahihai wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kullu amali ibn adama lahu alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhifin. Duk abin da dan adam ya aikata nashi kyaukyawan aiki ɗaya idan ya aikata manzon Allah yace za a linka masa su 10 daga 10 za a linka shi zuwa 700. Manzon Allah sai yace yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ubangiji ta'ala yace amma banda azumi, azumi nawa ne, ni na dau nauyin sakauta ma bawa na a gobe kiyama, ni kadai na san menene ya dace in sakauta masa akan wannan azumi. Ubangiji ta'ala yace domin ya bar shahawar shi, ya bar ci, ya bar sha saboda ni. To dan haka kasancewar wannan na nuna mana azumi shine fiyayyar ibada wanda ya dace mu nace da shi, ma'ana mu tsaya mu yi shi azumi wanda yake na hakika. Dan azumi suna ya tara, azumi wanda yake na gaskiya shine mutumin da zai kame kansa dangane da ci da sha, kuma ya kame kansa dangane da duk abin da Ubangiji tabaraka wata'ala ya haramta. Dan duk mutumin da ke azumi baya daina abubuwan da Ubangiji tabaraka wata'ala ya haramta, to wannan Allah baya buƙatar azuminsa. Kamar yanda nasbi ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada'a qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. To dan haka mu yi kokarin wannan azumi mu yi shi kamar yanda Ubangiji tabaraka wata'ala ya umarce mu. Abu na biyu shine wato tsayuwa a cikin wannan wata domin salloli waɗanda suke na nafilfili, wanda in ma ka kiraye su da sunan at-tarawih ko kuma salatul layl ko kuma qiyamul layl, domin ita ma ibada ce ta musamman wanda Ubangiji tabaraka wata'ala ya kwadaitar da mu a cikin wannan wata wanda yake mai albarka. Domin wata wanda yake na Ramadan wato lokaci ne wanda yake na baji koli ga jama'a ta muminai, ma'ana ayyuka na alkhairi ga sunan masu yawa. Dan haka bayan azumin babu abin da yake ma'ana tsayawa a cikin dare dangane da yin waɗannan nafilfili. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana sakamakon mutumin da ya tsaya a cikin watan Ramadan dangane da irin waɗannan salloli shine za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa, amma ya kasance yayi dan gaskata Ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa shi ya dora masa kuma dan neman sakamakon ladansa. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wannan hadisi na cikin Bukhari da Muslim. Aiki na uku wanda ya kamata mu lanzunce shi shine wato yin sadaka, domin sadaka wato hanya ce daga cikin hanyoyi waɗanda suke na alkhairi, wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kwadaitar da mu a cikin alkur'aninsa, manzansa sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu a cikin sunna. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa allazina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu tsawon dare da yini, Ubangiji ta'ala ya ce na gare su sakamakonsu a wajen Ubangijinsu, ba tsoron komai a kansu a nan duniya idan sun mutu a gobe kiyama ba za su yi baƙin ciki ba, ko kuma babu tsoron komai a kansu dangane da abin da za su gabata na al'amarin lahira. Wala hum yahzanun, sannan ba za su yi baƙin ciki a kan abin da suka baro bayansu na al'amarin duniya. Kaga wannan kwadaitarwa ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da kokarin ciyar da dukiya ga wanda Allah ya wadatar da su a cikin wannan wata wanda yake mai albarka. Wannan duk abin da zamu ciyar da shi na dukiya alƙawari ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai mai mana gurbe, wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. kamar yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya rawaito hadisi wanda hadisi ne al-Qudsi ubangiji ta'ala da kansa yake cewa yabna adama anfiq unfiq alai ya kai dan adam ciyar da dukiyarka saboda ni ubangiji ta'ala yace ni ku sai in mai maka gurbe idan muka ciyar da daidai da dala daya wannan alƙawari ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan dala Allah zai linka ta 10 daga 10 ya linka ta 700 daga 700 Allah ya linka ta iya abin da ya ga dama illa kasancewar ita sadaka abu ce wanda take tana da yawa tana da fadin gaske a takaice zamu zane biyu wanda ya dace mu ba su muhimmanci a cikin irin wannan wata domin duk a cikin sadaka da ciyar da dukiya ba abin da yake da ciyar da abinci ciyar da abinci sifa ce ta mu'minai wanda Allah ke musu dace da gidan aljanna a gobe kiyama ya kare su dangane da azaba ta wuta kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wa yud'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahumullahu sharra dhalika alyawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira alayat dan haka babu abin da yake ciyar da abinci kamar yanda wani sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair yace ya rasulullahi wace dabi'a ce daga cikin dabi'u na musulunci tafifici kowace ma'ana wata tada daga cikin tadodi na musulunci tafifici kowace manzo Allah sai yake ce masa tudi imu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif manzo Allah yake ka ciyar da abinci kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba kaga anan tambaya ce aka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai a cikin ayyuka na musulunci menene yafi kowanne manzo Allah yake ciyar da abinci dan haka ya kamata mu yi kokarin ciyar da abinci a cikin wannan wata wanda yake mai albarka dan haka kasancewar al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa ke cewa uhibbu lirajuli ziyadata biljudi fi shahri ramadan yace ina buƙatar mutum musulmi wato ya dada kyauta a cikin wata wanda yake na ramadan iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wali hajatin nasi fihi ila masalihihim domin a cikin watan ramadan mutane suna da bukata zuwa maslahohin su mutun ya yawo ne da azumi sannan kuma yana yawon neman abinci amma inda za a yi kokari a taimaka masa da abinci kaga zai samu damar da zai sarrafa yinin sa na Ramadan da daren sa akan ayyuka na ibada domin mutane wanda yake mai albarka to dan haka al-Imam Shafi'i da ya kalli irin wannan hadisi yake cewa lalle ni ina buƙatar ya zamanto wato mutum musulmi ya yawaita ma'ana ciyar da abinci a cikin irin wannan wata wanda yake mai albarka sadaka nau'i na biyu wanda ya dace mulazimce ta a cikin wannan wata na Ramadan shine taftiru sa'imin ma'ana tana dama masu azumi bude baki kai kokari koda mutum daya Allah ya hure maka kai kokarin bashi abu wanda yake na bude baki domin kasancewar lada wanda yake mai girma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ga duk mutumin da zai ba mai azumi bude baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man faqara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay manzo Allah yace man faqara sa'iman duk wanda ya ba mai azumi bude baki manzo Allah yace kana lahu mithlu ajrihi yana da kwatancin ladan mai azumi manzo Allah yace sai dai cewa ba wani abu bane ba za a kawai daga mai ladan mai azumin a bashi kaga wannan ya nuna mana cewa mu yi kokari mu lazunci irin waɗannan nau'i na sadakoki a cikin wannan wata wanda yake mai albarka wanda abun mamaki akwai wurin da idan aka ba mai azumi bude baki sai an biya shi albashi ake ma mai azumi in ya zo yayi bude baki a wurin to za a masa albashi ita ce alƙiblar mu a yau wato ita ce kasar Saudiya domin matsayin mu na musulmi yau ba mu da ƙasa wadda muke tinkahu da ita wadda take kwatanta shari'a ta musulunci bakin gwalgwado irin kasar Saudiya babu kuma inda zaka samu jama'a masu yawa waɗanda suka san menene muhimmancin musulunci sama da can a kiraye ka kai buɗe baki kuma a sallame ka. Lada kinin ya ke cewa goma da gomi ya tara. Akwai wurin da na sani wanda musamman in ka je ka zauna kai buɗe baki, kana gama buɗe baki za a miƙa maka albashin ka riyal 20 za a baka. Riyal 20 ko a wancan lokaci jikka hudu yake. Domin din riyal 5 wato jikka guda yake. Akwai inda in ka je kai buɗe baki za a baka riyal 50 jikka 10 kenan. A wancan lokaci da nake magana. Idan kana bukata take yinki in an gama buɗe baki a sallame ka, in kuma kana bukata a buɗa maka kwant ƙarshen wata ka zo ka amshi kuɗin ka. Kaddar cewa riyal 50-50 so 30. Jika 10-10 so 30 nawa? Jika 300. To wannan shine albashin mutumin da zai je ya buɗe baki ana. Akwai kuma mutane waɗanda suke da dama, waɗanda suke mawadata. Zaka ga mai kuɗi ya ɗauki motocin shi ya tura yaran shi su je gari su nemo masa talakawa waɗanda za su zo gidan shi ya zauna ya huddo abincin da ya shirya da shi da su a yi buɗe baki. Dan wata rana mun fita za mu harami, wani ya tare mu a mota. Ina za mu? Yace ku shigo. Ina za mu tafi? Yace ku shigo. Ya mana magiya da Allah. To mun san ƙasa ce wadda take amintacciya, ba ƙasa ba ce wadda in ka shiga mota in ka tafi ba za ka dawo ba. Ya tafi da mu wani gida ne na wani mai kuɗi. Shigar da muke mai gidan ya tare mu da hannu biyu. Aka kawo aka ajiye abinci kala-kala. Muka gama buɗe baki kuma ya yi ta mana godiya. Sannan aka tashi kuma sannan wannan mai mota ya tashi ya kawo mu nan masallaci wanda yake na harami. To don haka ya kamata a nan mu yi ƙoƙari mu gabatar ma kanmu, kuma mu yi ƙoƙarin yin abu wanda yake na ƙwarai. An gane ko? Kar mu zamanto muna da wadatar da za mu shirya ma masu azumi abinci wanda yake mai daɗi, ya zamanto kawai sai dai kunu za mu ringa kai masallaci. Lalle wanda bakin iya gwalgwadon kunu shi ne ya fi ƙarfi ya kai masallaci, wannan ba laifi. An gane? Kowa bakin gwalgwadon abin da Allah ya hore masa shi ne. Me Allah yake cewa liyunfiq zu sa'atin min sa'ati, amma kar Allah ya wadatar da kai kana da miliyoyika ka dinki me su a can banki. Wasu suna amfani da kuɗinka amma a nan wata wanda yake na samun albarka ka ki fitar da wani kaso. Yanzu misali a addini na Allah za ka samu mutumin da a tsawon shekara a kasuwa idan bai ci riba a addini na Allah ya samu jikka 500, wannan za a samu a nan garin ko sama da haka. To amma ka kaddara cewa kai kokari ka sadaukantar da na wata guda, wata wannan na wata 11 sashi aljihunka, ko kuma a duk tsawon shekara a addini na Allah kana samun riba ta jikka 100 musamman. Na wata 11 wannan sasa kwantikinka kenan, wannan na wata guda nawa ya kama kenan? Miliyan guda, miliyan uku. Kayi kokari ka sadaukantar da wannan abin da zaka samu akan ma bayin Allah buɗe baki. In mutum 1000 yayi buɗe baki akan buɗe bakin da ka tanada, kana da ladan azumin mutum 1000, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana. Sannan abu wanda yake na hudu wato shine yawaita ambaton Allah subhanahu wataala. Ya kamata mu saba ma kanmu ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a duk koma wani lokaci, a koma wani hali muke, sawa'an muna zaune ko muna kwance ko muna cikin halin tafiya ko muna cikin wasu aikace-aikace. Ya kamata mu saba ma harshenmu wato ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, domin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ma masu yawan ambatansa alƙawalin gafara da lada mai girma a cikin Alƙur'ani. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Don haka a wani hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sabaqal mufarridun, wato masu kadaita Ubangiji tabaraka wa ta'ala sun shiga gaban kowa. Sahabai suka ce wamal mufarriduna ya rasulullah, suwa ne ne masu kadaitawa, domin a dunkule manzon Allah ya basu. Sai manzon Allah ya ce azzakiruna Allah katsiran wadh-dhakirat, maza masu ambaton Allah, ambato wanda yake mai yawa wato da mata. An gane ku? Da mata waɗanda suke masu ambaton Allah subhanahu wataala, ambato wanda yake mai yawa. Manzon Allah ya ce waɗannan su ne suka shiga gaban kowa a gobe kiyama. Illa kasancewar in aka ce zikiri, zikiri ibada ce ta musamman, ba wani abu bane ba wanda yake kara zube. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya bar duniya sai da ya nuna mana menene zikirin da ya dace ni kuma a wace kaifiya zamu zikirin sai da ya nuna mana yanda ake ambaton Allah subhanahu wataala ba wani abu bane ba wanda zaka yi shi akan ra'ayinka da abin da sheitani ya kawata maka na daga cikin ambaton Allah subhanahu wataala wanda ma kuma shine lamba na farko shine karatun alqur'ani domin karatun alqur'ani zikiri ne wanda yake karfafa a cikin wata wanda yake na ramadan domin jibrilu alaihi salam kamar yanda hadisi yake cikin bukhari a duk watan ramadan idan ya kama lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi zai kawo masa ziyara suringa wato kuma alqur'ani tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna karanta ma juna Jibrilu alaihi salam ya karanta alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sauraro sannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta alqur'ani Jibrilu alaihi salam yana sauraro wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna mana muhimmancin karatun alqur'ani a wata wanda yake na Ramadan don haka ba ma wata na Ramadan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana karatun alqur'ani shine abin da ya kamata mumini ya lazunta wato a cikin rayuwarsa dangane da zikirin Allah subhanahu wataala kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud Allah ya karra masa yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi ashri amsalha manzon Allah yake duk mutumin da ya karanta didi da harfi ɗitak na alqur'ani manzon Allah yace yana da sakamakon lada sai yace wannan sakamakon lada za a linka masa su goma ma'ana hasana ce lada ne daya amma sai an linka shi goma sai manzon Allah yace la aqulu alif lam mim harf adunkule bazan ce muku ba kalima ta alif lam mim gabaɗayinta in ce harfi ne manzon Allah yace walakin alifun harfun kusan da cewa alif kin a karan kansu shi ma harfi ne walamun harfun lamun kin shi ma harfi ne wa mimun harfun mim kin ita ma manzo Allah yace harfi ne idan kace alif lam mim kana da hasana 30 kenan domin kowanne daya Allah zai linka shi 10 misali anan idan ka dauki bismillahir rahmanir rahim bismillah tana kunshe da harfa 19 duk mutumin da yace bismillahir rahmanir rahim yana da lada 210 to dan haka ba abin da ya wuce karatun alqur'ani muhimmanci a cikin wannan wata wanda yake mai albarka na daga cikin zikiri wanda ya kamata mu lazunta mu nace masa shine addu'o'i wanda shari'a ta yadda da su addu'o'in da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'o'in da babu wuce maka idi rawa a cikin su tare da cewa ga addu'a babu wuce maka idi rawa a cikin ta ga addu'ar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kana da tsinkayen nesa dole zaka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka aje wannan addu'a an gane ko tare da halaccin yin ta in dai babu wuce maka idi rawa a ciki to dan haka kasancewar wannan wata duk mutumin da ya lalzunci yin addu'a zai samu biyan bukatunsa kamar yanda alƙawari ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana cewa in dai mun roke shi zai amsa mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liuminu bi la'allahum yarshudun kamar yanda hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle na ga dukkan musulmi a cikin wata na Ramadan addu'a da zai addu'ar Allah ya amsa masa ma'ana duk addu'ar da yayi a tsawon yini da dare ubangiji tabaraka wa ta'ala zai amsa masa abu na biyar daga cikin ayyukan da ya kamata mu nace musu shine zama a masallaci bayan gama sallah ta asuba har zuwa hudowar rana domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya zauna a mazauninsa bayan gama sallah ta asuba ya ci gaba da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da rana ta hudu ya tashi yayi nafila raka'a 2 manzon Allah yace za a bashi ladan haji cikakka da umra cikakka ladan haji da umra gaba ɗayan su sai manzon Allah yace cikakku ba tawayyu ba sannan abu wanda yake na shida shine kasancewar itikafi itikafi ibada ce wanda take mai matukar muhimmanci wanda kuma tana karfafa a cikin wata wanda yake na Ramadan wanda in aka ce al-i'tikaf shine al-lubsu fil masjid lil ibada, mutun yaje ya zauna a masallaci saboda bauta ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Abin da ya shafi karatun Al-Qur'ani nafilfili, ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, addu'a da sauran ayyuka waɗanda suke na ibada. Illa kasancewar shi wannan i'tikafi na ƙarfafa wato a cikin wata wanda yake na Ramadan, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi ne wanda yake sahihi na cikin Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana i'tikafin kwana 10 a cikin kowane wata wanda yake na Ramadan. A shekarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi manzon shi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yayi i'tikafin kwana 20, yayi itikafin kwana 20 a shekarar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa shekara ta 10 da hijira. To dan haka wannan itikafi ibada ce wadda take mai zaman kanta kuma tana da ka'idodi. Duk mutumin da zai yi itikafi to yayi kokarin sanin yaya wannan ibada take kuma menene sharuɗanta. Sannan a dangane da wannan itikafi ya kamata mu fadakar kawunan mu dangane da wani abu da yake yayyado a cikin jama'a ta musulmi. Da itikafi kafin ka ji an ce ga mai itikafi ba su wuce ba a lissafa. To amma yanzu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya albarkace mu, masu itikafi sun wuce a lissafa. To amma abin takeici sai ka ga mutum wai zai shiga itikafi wai har yana bin ƴan uwa wai ban kwana yake, za mu shiga sai mun huto. Kenan me kake nihi da wannan? Ka gaya ma mutane cewa ga abin da kake na ibada. Ko ka ji mutum yana wasu abubuwa a mun shiga itikafi, a ko kuma muna cikin itikafi yana daukan waya muna kaza muna kaza. Wannan duka bai dace ba a matsayin mu na mu'mine mu bata ayyukan mu da riya wato da jiyarwa. Ko kuma kaga jama'ar da suka tafi yin itikafi sun maida masallaci ya zama wuri ne kawai wanda yake kamar wani dandali ne wanda yake na shakatawa, wanda ba komai bai zo da mu masallacin illa ibada. To don haka ya dace mu tsaya mu san menene ya kawo mu. Ibada ce mai matukar muhimmanci wanda hatta da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi suke. Ka gafa a shekarar da manzon Allah zai bar duniya na kwana 20 yayi. To don haka wannan ibada ce wanda ya kamata mu nace mu yi ta. Karancin ta dai shine yini da dare. Gaya shi a cikin irin wata na Ramadan sune kwanuka 10 waɗanda suke na ƙarshe. Sannan abu na bakwai ibadar da ya kamata mu yi kokari mu nace a cikin wannan wata shine umra. Umra tana da fadala wadda take mai girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, musamman a cikin wata wanda yake na Ramadan, domin Ubangiji tabaraka wa ta'ala na lullun kaladanta a cikin wannan wata. Kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito hadisi na cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga hajjinsa ta ban kwana, sai manzon Allah ya haɗu da wata mata daga cikin mutanen Madina ana kiranta da sunan Ummu Sinan. Manzon Allah sai yake cewa da ita, me ya hana ki je ki haji tare da mu? Sai ta ce, ya Rasulullahi, mijina iya abin da ya mallaka raƙun ma biyu, ɗaya ya hau ya tafi haji tare da kai, ɗayan kuma akan shi muke ɗauko ruwa wanda yake na sha. Sai manzon Allah ya ce da ita, to abinda nake so da ke, idan wata na Ramadan ya zo, manzon Allah ya ce ki yi kokari ki yi umra. Domin yin umra a cikin wata na Ramadan, manzon Allah ya ce daidai da haji take kuma tare da ni. Tamkar kai haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutumin da Allah ya masa dace dangane da wato yin umra a cikin wata wanda yake na Ramadan. To dan haka kasancewar nan ma muna da fadakarwa, alhamdulillahi da yawa daga cikin jama'a ta musulmi masu abin hannu sun gane ma wannan ibada, kuma sun gane ma menene muhimmancin ta. Domin yanzu idan Ramadan ya kama, mafi yawan da suke tafiya umra ka ce ma lokaci ne wanda yake na haji. Illa kasancewar su da yawa wasu jama'a sun maida zuwa umra abu ne wanda yake na gasa. Wani ko da bai yi da halin tafiya sai ya ciri ya kullu, dan dai kar a ce wani bane bai je ba, wani ya sauko. Wannan ibada ce wanda yake ya kamata mu tsarkake niyya mu yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah ya sa baka da halin zuwa, ka bari zuwa wani lokaci sai ka samu ka je. Amma wai dan kar ƴan uba su ce ai wani bane ai ba a tafi ba, sai ya je koda bashi ne shi dai wannan wai abin kunya ne sai ya biya ya tafi. Don haka ya kamata mu ma kanmu nasiha akan dukkan irin waɗannan ayyuka nan muke ganin insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata sai abin da zai biyo baya na ta'aliki wanda Malam Ilyas zai gabatar insha Allah ta'ala kuma da amsa tambayoyi bakin abin da suka sauƙaƙa. Fata na shine abin da muka faɗa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amfanar da ni da ku gaba ɗaya kuma sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yafi mana abin da muka yi na kuskure. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. أنا نفعت الله سبحانه وتعالى يساق ما مالم دا الخير جمدا نسيها دي جباتا واندا أنا كمان فكسن مالما كي يأيك سوسينا تؤما يزمان تو مو ماسو شوراري aikin da yake da wahala kullum akan yi kalma amma aiki da zama to mun yi wahala aiki da kalmar da aka faɗa wanda kuma shi ne amfani a dukkan mai saurare. Dan wayayi mara ya bayani kan masala ta tattalin ko shiri ko saƙo ga wanda Allah ya sa ya rishi wata na Ramadan. Yanzu wani zai ga cewa ka ai kwanakin kaɗan ne kwanaki guda biyar ko hudu, ‘yanwa wallahi wannan kwanaki guda hudu ba kaɗan ba ne, menene yau a cikin rayuwa kwana ɗaya minti ɗaya ba wasa ba ne, domin iyayewa wani wannan kwanaki ba zai kai su ba, ba kaɗan ba ne kana kaɗan ne amma suna da yawan gaske wanda yake nashi da ke ganin ba. Muna wasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko ga aiki na abin da ya wada, domin duka abubuwan da ya bayani a kansu ba sa huce bangaren abin da ya kamata a yi da bangaren abin da bai kamata ka a yi da kamata ba a yi, wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rubu sa'imin hazzuhu min siyami al-ju'u wal-'atash. Da yawa akan samu mai azumi ya yi azumi, duk wannan romo daga rafasa da malam ya ambata shi ba shi da wani rabo a cikin azumin gaba ɗaya illa rabon kishirwa da yunwa da ya yi kuɗi, ba kishi yunwa da ya sha da kishirwa da ya sha ba shi da wani rabo a cikin azumin, akan samu haka. Wani shi sa ganin irin wannan fadala da aka ambata kenan mutum ya yi ƙoƙarin ribatar wannan lokaci, wanda kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata cikin wata ayoyi da malam ya ambata fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenan kamar gaya manuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya farata mana azumtar wata na Ramadan yin wannan azumi, kenan ga manzaman tarbiyya ne tarawuka, kenan wannan wata da mutum zai samu tarbiyya ka zamanto cikin masu takawa wanda suke sufantuwa, kenan gaya ta yin azumi ana so ne a tace ka ka zamanto mutum na gari mutum na kwarai la'allakum tattaqun. Wanda daga cikin ma'anar wannan aya sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya cewa daga cikin ma'ana sufanta da wannan sufa me taqwa, yana cewa al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil war-rida bil-qalil wal-isti'dad li-yawm ar-rahim. Abinda ake cewa taqwa mutum samun wannan hali a same ka kana tsoron Allah kinnan kaga mai tsoron Allah mai tsoron Allah ba zai taka dokar Allah ba shine tattalin da ake maka zaman to mai tsoron Allah mai tsoron taka dokar Allah yace wal amal bil tanzih kuma a same ka idan Allah ya ce kaza kai zaka ma zaka aikata wannan umarni na Allah in bari yace kabari kabari kina shine da sifa ta mai imani kuma da sifa kamar Qur'ani ya ce sama kasa da Qur'ani ya tahiya aga mai imani kina same kana aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya sabkar a cikin littafin shi yace warida bil qalil kuma same ka mai yarda mai dangana da kadan kada zama to mai hadama domin yawa abin da yake kawo mushkila a duniya da sata da yaudara da dukkan tuwatuwa rishin dangana Allah ya samu cikin masu dangana yace kuma wal isti'dad lil yawm rahim shi ne wannan magana tattali shirin ranar babban bulaguro kina a ce bawa lokacin da kwanakin da suka tsaya suka zo karshe zaka bar duniya kai tattalin wani babban guziri na ranar komawa zuwa ga Allah za a same ka da aiki da garabata mizaninka ya cika da ayyukan alkhairi wannan shine munwar wannan muhadara tattalin wannan rana to wannan to cikin tattali wannan wata iya daga cikin mata kaka lokaci ne babba mai riba da dukkan shirin sawa mizanin shi ko takardun shi ayyukan alkhairi in wa amma dukkan wannan sai mutun ya shuhur ya sa akan shi irin bayanai da yi na irin sakamako da ake samu in wa ka san mutun idan iya da imani da sanin wani abu zai samu sakamako iya rage maka wahalar duk irin abin da na wahala baka ga wahalar azumin baka ga wahalar kiyamul lailin amma ta ina sai in kana da shuurikin a ranka ka san da sakamakon da zaka samu dan adam a duk lokacin da yake da imani samu wata natija bai jin wahala da yake yi dan wa misali yanzu ka kasuwa ko wajen wani aiki kaga mutum tsakar rana ɗaya ta rana ko ɗaya da rabi ya tuwa yayi ne iya zuwa iya jin iya kama kudi wallahi bai jin wannan wahala me yasa kudi yake kamawa imanin shi da kudi da yake gani a kama nan a sai da a aula nan a kama ko a ka bai da yaje bai da rura me yasa iya kama kudi imanin shi da wannan kudi da yake gani shi ya dauke ke mai wannan wahala da yake cewa ta cikin rana ga wahala amma bai ji me yasa imanin da abin da yake kamawa kinan wa kinan a takaice mutum ya kokarin sa wannan akan shi imani wannan azumi da abubuwan da ake a cikin na wahala na ibadodi ka sawa kanka irin garabata da zaka samu sai ya rage maka wahala ta ibada da kake yi Allah ya taimake mu sai karshen al'amari ina son hulkar da ƴan uwa game da masala ta cikin wajen neman lada ka san wani sai ka sha wahala babu lada shaki gudu akwai al'ada ta wannan garin da wurare da dama cikin azumi a masallataiya za a je misali sallah wadda take da garanti mai tushe wadda malaka kan hadisi na cewa maza sallama iya cewa man qama ramadana imanan wa hasaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya wata ramadan a wannan wata na ramadan iya mai imani na sakamakon da ake samu da neman lada za a gafarta mishi dukkan abin da ya gabata sai kuma wannan magana ana magana ne kan qiyamul ramadan wanda muke cewa tarawihi ko muke ce ta asham amma akwai sandoli da ake anan gara a wurin da dama za a zo a yi sallar tarawihi a kamata kacan kacan cikin minti 5 10 sun kare amma wasu rakawoyi wani raka 20 wata rana wata 15 akan sai azan lahu 20 ko 40 a yi awa guda cikin abu mara tushe mai asalin Allah la kashi yan wa tsakani da Allah a wannan wata sallah mai garanti kaka ba kanka wahala wannan qiyamul ramadan ita ce mai garanti ko suke cewa Aisha to kina anan abin da ya kamata ka diba inda ake yin ta wannan raka'a 10 jarara ta yi maka raka'a 30 mara tushe ka shawo hada balada kuma wannan sallah ta qiyamul ramadan ita ce qiyamul ramadan ita ce tarawih ita ce tahajjud ita ce qiyamul layl duk wannan sunaye ana mata sune dalilin wani mas'ala misali da qiyamul layl din nafila da ake bayan isha sunan qiyamul layl akin kiyamu ramadan saboda a cikin ramadan ne aka shar'anta jami'in wannan nafila a cikin masallaci ana mata suna tahajjud saboda sallar da ake tashi bayan barci a yi ta ita ce ana kiranta na tarawih da lokacin Umar ibn Khattab ake yin ta ana bayan raka'a hudu ana zama a huta da jima'a take a tsaye kuma a kawo ta daban kan dalilin wannan zama da ake nan hutu na tsakanin wannan salloli kenan a takaice uwa wannan shine a san mutum ya san inda zai ci dan yin wannan sallah ta asali kuma yakan yi akai goma ta kai wanda ke maka ai zami tarawih ko mutum ya tahajjud sallah guda ce ta tarawih tahajjud dai ita ce daga ce ya tarawih daban tahajjud daban sallah guda ce yan uwa ta kace na ga yawa bayan wannan sallah mara tushe sai salatul qada salatul qada'i yin qara'u mai qara'u nafila ko ce sallah da aka shirya wai juma'a ta karshen wata na ramadan akwai wata sallah wanda an aka yi ta dukkan abin da kai na shekara 70 ga wata sura 70 baya duk sallar da ka bari ma ta baya duk ta wanke maka salawatu magana wallahi ƙarya ce ba ta da asali wallahi shi yake abin da aka annabi ƙarya aka dangana kuma cikin kusan akwai ruwawi zace wannan isnadin da'ifi ne ko madhui ita ba ta ma da isnadin ba ta ma da isnadin kun wani malami ya rubuta a littafi kun ya watsa take yawa duniya ba ta ma da isnadin ko da'ifi ko madhui ba ta da shi haka nan kadun wannan kaga ba kai wahala ne amma ga mai romo an ba ƙarya romo da batar shi ina ga take shine kamata an take ta sai na nan tun da
inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Allah ya saka wa malamin mu da Allah ya saka wa malamin mu kuma Allah ya fara da mu da mun muke shi kenan zai yi kokari abin da yake tsakanin tambayoyi a amsa amma kafin nan akwai sanarwa guda ana sanar da yan uwa da abin da ake cewa TSP domin yin sojoji ta Islamic kenan wanda yan uwa matasa suke shiryawa kuma ta kasance bana wanda jama'a ta dora da shi ne ta amshi boran gayya kenan a garin nan ne wanda za a yi ta daga 25 ga watan Oktoba zuwa 30 kenan watan takwas bayan azumi ne kenan da kaɗan da mako guda zanda wannan gari namu zai samu kenan wannan baki da zai su zo wanda zai ake tabbatar da mutane da rayuwa ta al'umma ana tabbatar da su ake zama tare a ake al'umma ayyuka wanda suke amfanin al'umma da na kai da addu'o'i na cin abinci da mutunci da wasu al'amari kenan dalilin haka baki suna da yawa kenan ana buƙatar taimako kenan duk wani ƙoƙari da zai ba da gudunmuwa yana ganin malam Umar kenan ya iya gabatar da shi ko kuma ga wasu mambobi da aka ba da Ahmad kenan za a buƙa su kenan a sabo da masu neman ƙoƙari ko don su ba da gudunmuwa
lambobi
mutanen da za a kira a kenan da za a ba da lambobi su a damu saboda ko karin bayani ko kuma hudun wani zai
suna kamar kuma kara yawon da tabbalu
yanzu su ne na mabin muna da kakawar sai kakawar zai karin sassin antikat ko kakawar gis karin sassin antikat a kakawar jens kakawar 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 sassin antikat sassin zai tambaya da farko da za a yi wani
a wurin bayar ba a tashi a yi
wani wannan yake tambaya
zai ba da zai ne ba da zai ne ba da
shi ganin wata wani mutum sai ya gani da idan jini ko koya ne ba ni da kuma mai kamata kuma da ne kamata a buɗe ba shi to shi ganin wata mutum sai ya gani da idan jini ko
abin da ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da shi yake ce mana su lura ci wa fi da ruwa ce duk abin ya alaka da maganar gani ku ci ku yi azumi dan gani shi ku sha dan gani ba naka ba ko da ruwa ta a da ruwa ce ku kenan gani ma makawo zai ba malam makawo akwai wuraren da yake san ma ba ma ba sa ganin kace wata shida ba rana kace wata shida ba rana to ba zai da za a yi ma ba kun ko ai wata guda gari hajiri ba haka nan an ware da yawa ai girgije wata guda kullun garin akwai da jihar nan kenan manzala ba ta ba sai ka gani dan gani kenan wannan kuwa indai an ga wata ba magana cewa sai kai ka gani ku ya samu tabbacin cewa an ga wata shine kuma daga cikin abin da tambaya na maganar me kamata abu da baki da shi
eh kan me kamata menene buɗe baki abincin da ake buɗe azumi ko kuma haɗa wanda za a ci
an ce buɗe baki abin da za a ci bayan haɗa rana da shi da sha kina wada buɗe baki ban za a sha bayan ƙarshen azumi shi ma na buɗe baki
ne tambaya ce
shi ne abin
wata malam karin bayani shin wai ba mutum alqur'ani rantsi cewa ya ga wata shin yana da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ai wannan ga wannan abu ne sananne cewa a musulunci abu ɗaya ne kuran in ma ya zama to wannan magana mutum da ya hudi an san shi ba a san shi a cikin annan adili mutum ne ba san shi ba da ƙarya ba wani aka kawo shi da mugun abu ba cikin mutane musulmi da cikin musulmi kuma shi ne shaida cewa kawo qur'ani ba ma qur'ani ba cewa ne je karan shi bai bada ba to mun ran bai kariya na kai ko ta kariya rantsuwa na mutum da kariya da yaro da qur'ani kuma ya kan kariya ke ana aiki da waya ga wata wannan kwa in dai ya gani mutum ne ba ko da sheda cewa ga shi mugun har mutum kware ne kudin a yarda da shi shi da kan shi da Allah ko da kariya yake ku ba aka maka kullu dai aka masa ayya wa kariya yake ba gaskiya bane ba kai ka mu shari'a wannan kuma Allah zai hukunta kai shi Allahu a'lam
na'am wannan yana tambaya wai idan mutum ya samu labarin da nuna ka wani shi zai kame ba to wai ya ne haka ne ne amana da ya ne
abinda ake magana ta akwai maganganun malamai kan masu ganin cewa idan baka samu labari an ga wata ba da sai ka samu labari ka kame bakin ka to magana cewa malam ibnu tsiyam falasiya malahu ita ta kawo wanda bai kwanda azumi ba bashi da azumi to wannan ana magana mutumin da ya san da azumi ya ki daukan niyya ya aji niyya ta azumi sai da sake nan garin Allah in ya waye bashi da azumin wannan to amma kai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kai labari ne baka samu ba sai da sai ka samu labari na cewa ai aiwa shi azumi to kai kai tsaye a lokacin na azumin ka ya fara niyyar ka zata ma tasiri abin da ke gaba na azumi duk da akwai masu ganin cewa wai bi amma gaskiya magana wacce magana ana magana ga mutum saboda ya sani ne niyya ba kai yanzu kai wani gari yanzu ka ji kun ka ji kai niyya ka ci gaba da azumi wannan haka jama'a kullum wanda musulmi ya kamata daga azumi an ci azumi fari da man ka san da haka iyayewa kenan an gani ba gani ba ka tashi da ni dan azumi ya kama za ka ci gaba da azumi shikenan Allah wa
na mu yana tunda mana bayani da game da dogo ko buɗe baki da ake
so Allah kuma magana ne daga wata buɗe baki abu ne ina ga sananne ce annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa la tazalu muti bi khairin ma tatul futur akuma qala sallallahu alaihi wasallam cewa al'umma ta bata gushewa da alheri matuka sun gago da gudu baki kenan alheri ta da al'umma wata ruwaya cewa kada ku yi jiran turmamu game da sharuwa wannan yahudawa da nasaru ke jiran duhun dare da yaki ka kenan mai cewa shi azumi sai ya ga duhu shi Allah ta fatu sam ila layl al-layl a lugha kurun ma'ana ba da kurun daga ta hada an kare daga rana ta hada dare ya shi an shiga al-layl shi Allah ta fatu sam ila layl ku cika azumi zuwa ga dare sai da dare ya shiga na sun kwana ta fice azumi ya kare ku da kanta ba dan an shiga mu qur'ani ne wannan shine qur'ani dare fadawar rana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani hada rana dan ma kakkace wai ana jiran wai sai duhu ya shiga rana tana hada wata abu hurera sai cikin tayya manzo ya ce abu hurera ka shirya mana dan hurun hurun ya ce rasul anhar ga ta ga kenan wa ya ce ka sabu an ce kaman dan mu gona da ya matsa ce ka sabu kai da ko sabu abu hurera ke cewa wallahi ina da inda zan hau kan ratumi in tsinka kaman zan ga rana saboda haskin da yake gani sai ce kuma kun gamu dan mushagun a kada kenan musulunci annabi ya karanta da musunna ba a jiran dare jiran duhu kai koyi ne da yahudawa da nasaru kada ce wani addini ne kai koyi kai dubu aka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yan umanni ne ai ga wuka bude baki ba shi ma ta daga sunnar annabawa ta ajibi fito ta akhir suhur ba shi da ma duka annabawa ya zai ko to su ma sunnar su kenan jinkir tasur amma ai ga wuka wal bude baki wannan shi ne sunna wanda yake shi haka dan bid'a ne mai koyi da hudar sa
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وتين أواك تنبير منين حكمتين دا متند تأيه أجمعين وتانا أزمي كوكما ودتك شاعر وشيني tambaya ko kuma mace mai ciki da mai shayarwa shine dai kamar abin da na fahimta shin akwai ramuwar azumi akan ta daidai adadin da ta sha ko kuma ba maganar ramuwa in ba maganar ramuwa menene ya zama wajibi akan ta kan wannan matsala dangane da macen da take shayarwa ko macen da take da ciki sababin shayarwa ko cikin da take dauke da shi ya hana ta yin azumi saboda idan tayi azumi za ta wahala kwarai ko kuma kasancewar dan ba zai samu nonon da zai sha malamai suna da maganganu guda biyar anan kan wannan mas'ala amma ba mu da lokacin ambato su gaba daya magana wanda take tabbatacciya ingantacciya wanda ke akwai dalili tabbatacci akan ta mace mai ciki da mace mai shayarwa idan suka sha azumi ba maganar ramuwa akan su illa ciyarwa kamar yanda hadisi ne sahihi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda iyar shi tana aure da wani mutum daga cikin mutanen Madina tana da ciki sai ya zamanto tana azumi amma tana wahala Ibn Umar da ya iske ta ya same ta a cikin wannan yanayi yace maza ki ajiye azumi ba abin da yake kanki illa ciyarwa Allah ya sauke miki kuma akwai riwaya ta musamman daga Abdullahi dan Abbas don haka wannan shine magana tabbatacciya amma fadakarwar mu anan kar ya zamanto kawai kina da sabon ciki kice a ni ai bana iya azumi ba ciki nike da cikin wata ɗaya wata biyu kice bikin iya azumi ba lalle cikin wata ɗaya ma yana iya hana mace azumi in ya kasance akwai rashin lafiya waɗanda suke biyo baya a sanadiyar cikin da take dauke da shi amma ki jarraba yin azumin ki gani kin iya ko kin iya ba in kin kai azumin ba tare da kin wahala ba to wannan ciki ba zai hana ki yin azumi sai ki yi azumin ki amma in kika jarraba kika yi azumi dai kika yi biyu kika ga cewa kina wahala to anan zaki ajiye azumi ko da tsawon watanni gaba ɗaya iya abin da zaki shine ciyarwa ke da kike shayarwa ki wuni kiga cewa danki ya samu nonon da zai sha ko kuma ba zai samu nonon da zai sha in kin ga dan ya wahala yana kuka nonon da yake sha bai wadace shi ba to anan sai ki ajiye azumi ke ma iya abin da yake kanki duk in an kai ni guda sai ki bada mudu wannan shine iya abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma mata masu ciki da masu rangwame wannan da masu shayarwa wato na rangwame dangane da wato yin azumi
wai wannan akwai uwa masu farmason kuma ya gano kuma polis kuma da gurin farmason ina akwai wahalhalu da akwai gudu mai yawa akwai ɗaukar kaya masu yawa wai ya zai su da azumi
yanzu kuma da ya tambaya ce karin bayani kan abin da ya gabata na mata dan wuri ne mutane akwai cece ku ce kwarai za ku ji manganu da yawa balle zuwa zamanin da ya kama na azumi malami iri iri ya saka muku shuba kan masalan mallan ya ambata muku akwai mangana wajen biyar amma magana mafi inganci ce ya ambata muku kuma kamar da cikin tamamin minna labani ya kawo da ya kawo na mas'ala ta wannan sahabbai guda biyu ibnu umar da abdullahi bin abbas sai yake cewa wannan fatawa ta wa'annan sahabbai guda biyu wadda take ba da hukuncin mace idan ta kasa azumi dalilin mushkilar shayarwa ko ta ciki in dai haka da kanin Allah haka kin ne yace fatar wannan sahabbai guda biyu ta cewa ba ta rama azumin sai dai ta ciyar da miskinin kan bacin azumi yace wannan fatawa babu sahabi guda daya da ya saba mata kai wata maganganu na malamai ne an baya ta ci tarama ta sha ka tarama ta yi iri amma wannan wani sabiti ba sahabi guda ɗaya tab da ya saka ma wannan fatawa ta wannan suke shi da kamar shi ba kamar ya ce mai shi a wajen malamai ijma'i yake na sahaba tunda ba wanda ya saka musu sai mas'ala ta dan uwa da ya kawo magana formation na soji ko gendarma ko kaza suna samun wahala sai wani musulunci abu ne wanda yake mai sauki kuma Allah ta cewa wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj abin da nake bar fatawa kan haka ni abin da na bar fatawa ganin irin wannan formation kin jin me yin ta ba dan tandabiya bane ko akwai dan tandabiya zuwa tandabiya yi zaman dan bulaguro yake a kalkashin dan bulaguro zai sha azumi daga baya an kare rama wallahi a'ala
to karin bayani akan wannan fatawa ta malam ya kamata hukumar mu hukuma ce wadda take musulma wanda mafi yawan wasu abubuwa na tsarin mutsari ne wanda yake na musulunci a matsayin yanda Ubangiji Ta'ala ya albarkace mu da wannan addini na musulunci irin wannan formation ya kamata a maida ta wani lokaci na daban kira ne muke ga hukuma da duk wanda zai iya isar mata a cikin wannan wata mai albarka a kyale jama'a ta musulmi su ribance shi da ayyuka na ibada wannan formation a maida ta wani lokaci wanda yake na daban bayan wucewar azumi ko kuma kafin azumi ya zo Allah ya samu dacewa
na wani wani a tambaya ko mace ce ya halitta a sa kwalli ko kuma sa wasu magani a wasu gungumi na jiki wanda ana gani ko zai yi
ya tabbata cewa sahabbai ba suna sa kwalli suna danawon sa kwalli a takaice bai illa da azumi ko suna cewa ko da za ka samu kai kaki ka same shi tunda abu ne lokacin sahabbai ana yi kun ba a samu ruwaya ba wanda wani a ba a sa kwalli ko ya ba ta azumi kuma su kare shi ya ba ta azumi sa kwalli a takaice bai ba ta azumi sa kwalli
wai mene ne hukunci mai karanta Qur'ani a kwalli
Allah ta ce allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qawlan wa ala junubihim haka Allah ce ba Allah ya mutse allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim Allah ya gaisu ba su ambata Allah a tsaye a zamanin a kwance kenan ba lahi ne suke magana
na'am wai yana tambaya menene sharadin itika kuma wanda ta tana itika
na kake magana shi Allah kake magana shi
wato dan uwa yana magana dangane da sharda waɗanda suke na itikafi lalle malamai sun ambata sharda da dama illa kasancewar wasu sharadan ba su da madogara na daga cikin wani sharadin da malamai suka yi cewa itikafi bai inganta dole sai da azumi wannan shar'i akwai ta cewa a kansa dan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya gitta cewa dole itikafi baya inganta sai da azumi illa kasancewar anan abin da muke so mu sani shi dai itikafi ibada ce ta musamman wanda kuma shar'in sa baya kasancewa sai a masallaci dan ba za ka jebo surare na ibada na daban kamar makaranta ka ce za ka yi itikafi a makarantar ku wannan itikafi ba zai inganta ba domin Ubangiji Ta'ala ya ce mana wa antum akifuna fil masajid an gane ku sharadin shi dole sai a masallaci na daga cikin sharadansa mutum ba zai fita ba a lokacin da yake da yake itikafi sai domin wasu bukatu waɗanda suke na rayuwa me ake nihi fita a nan kana cikin itikafi in sahiya ta yi ka ce bari in tafi kasuwa in ɗan kasa kayana idan na ɗan samu na cefa ne sannan sai in dawo in shiga wannan baya dacewa ga mai itikafi in yi haka ya ɓata itikafinsa don haka amma don wasu fita haka kamar zuwa sayan abinci da wasu abubuwa wannan duka ba laifi mutum yana cikin itikafi zai iya yin su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin itikafi akwai matar shi Safiya bintu Huyay tana kawo masa ziyara a cikin dare idan sun gama hira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya fito daga masallaci ya raka ta domin gidanta yana nesa da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suka ce duk wasu bukatu waɗanda suke na rayuwa ba laifi kamar sayan abinci ko zuwa wasu biyan bukatunka da sauransu duka ba laifi amma wasu abubuwa waɗanda suka shahi lamura na duniya waɗannan duka ba sa dacewa ga mai itikafi, tare da cewa yana da hukunce-hukunce da dama. Ya kamata duk mutumin da yake son ya yi shi ya je malami ya karantar da shi ga irin abubuwan da suka dace ga mai itikafi. Ke cewa kuma shin mace tana iya yin itikafi kwarai? Ai, bayani ya gabata, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yi, illa kasancewar duk lokacin da wato kasancewar al'ada ta zo mata ko kuma jinin biki, to lokacin nan sai ta fita, in wannan uzuri ya gushe sannan sai ta dawo. Ko mutum ba shi da lafiya, ma'ana zai fita ya je, idan ya ji ya, idan ya samu lafiya kai tsaye sai ya dawo masallaci ya ci gaba da itikafin sa. Allah ya samu gani.
Na'am, ko wannan yana tambaya wani lokaci ne ake niyyar yin azumin Ramadan kuma kana da bambanci da niyyar ta yin kai sallah.
Kafin nan ina son ƙarin kamar bayani da kashi bambanci bayani da malami na jan hankalin hukuma game da mas'ala ta ba da horo ga jami'an tsaro. Akwai babban abun da yake mushkila wanda kuma ba ta amfanin komi, ta wai kamar abu ne na cewa wai sallah ma ba a bari a yi, kusan shi yasa aka tusawa an ban zuba da Allah ka ci gaba addini, aka tusa ma soji ruwan sukurin an ga dan duniya kuma ba ruwan ibada, daga an ce har ka soji kuma an ga dan duniya bala ta ce wai sallah ma ka ba a yi, ke da amana mutum dan duniya ka yi mutum. Wannan kaga me ya amfani, me zai ka ci gaban koya mu soji ilimi ko iri aiki ana yi sallah, kaga ba wani fa'ida. Kurin shirme ne a sanar abu ne, in a can da kawurai suka mallake mu azum musulmi muke, ke wannan abu haka ta gaskiya dumi bade aji wajibi ne ya kokarin maganin wannan al'amari na gallaza mata hana sa ibada a wurin da kun ba wani amfani wajen hana sa ibada wannan. Kuma bayani da ne na ƙara magana balago domin na san a can tun da bayan ma magana wahala kusan kullum ana wi su lagi kishin ake wikin mana ya yi tahiyar kilo takwas musamman haka kullum sun wuta har 20 ake yi kenan, bayan ma suna tun da biyu suna balago kusan kullum sai sun wuta wajen farmasiyon da gudu a ɗora ma kaya da ƙasa waya ka dawo, kenan akwai balago cikin maganar hausa gani. Maganar niyya ta azumi
kafin shi kenan, shi wani na tambaya kenan wannan sallolin da mutum ya kuma farmasiyo ya zai da ba
a biyu ba sun a wannan ko shi ne da ba a ya wuta. Akwai mutumin da yake dogara da sallar dama he ba sallah ba wata hujja dan su ba kin farmasiyo a wutar sahi duk bala'in an koma mana shi dan asara dawa na sa'an wa mu da wasu hada abu mun sa abin da yake kenan. Shi ba musulunci an halatta jami'in sallah duk bala'in da ake an dawo zuwa kai bel an dawo kai sallar kas kayan tunka kenan, kana da dama kai jami'in sallah ka gama azhur al'asr ma a gidanka a dakinka ba mai hana sallah a dakinka, kenan abun abu ne a kuma huta ka ga kenan daga nan muka ce a haka ba sallah gaba da ka dawo gidanku wannan ba ka huta ko shi tuba kun sai tuba ba ka uzuri wajen Allah. Ita ba ga isha da magriba an ba da damar jami'in mu ga wata shafo kenan, duk bala'in da ne formation kare ya ba ya kai da magriba kenan kai ya goma zama a dakin ka to me hudu kale har ta ka ba sallah to nan barin sallah kai ka ba sallah da gangan ba ka uzuri ka tuba ga Allah ko maganar niyya ta azumi. Kamar sauran dukkan niyya ana mai niyya abu ne wanda bai bukata sai ka lafazi na yau ta sama Ramadan 30 a wata 20 dole ba kai wahala ne kurin daga wata ya tsaya kurin ka kudurta ma ranka kayan niyyar azumtar wannan wata ba ruwanka 30 ne kai ba 30 ku ba da dan ma san wata kenan kurin kai kayan niyyar wannan azumin wata Ramadan haka kun zaka niyya a ranka 30 yayi ba dai ba ruwanka kurin kai da kayan niyyar azumin wannan wata to wannan kuma kullun da maka waye gari ka gara niyyar gobe zaka sai azumi cewa ma aje suhur in yi so da asuba niyyar ce ke wannan niyyar da kai da farko kurin kana tare da ita baka barta ba har azumi kai wallahi wala
na'am wai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne na farko kuma shi ne
na farko aina kuma na kashi aina an kace da farko muna labarin annabi adam annabi ruhu ko an kace karshe gashi duniya annabi sun tsira bar duniya an kana ne na magana cewa shi abin da yake nasi tabbatacce shi ne karshen mana ta Allah khatamun nabiyyi shi Allah ta khatamun nabiyyi ne ba ta aure nabiyyi ba kai na ka hudi kenan shi ne karshen mu amma shugaban su shugaban shugaba ne na yan farko da na karshe. Akwai magana ruwayo suke ba ta ma da asali cewa an halice shi da hasken Allah, Allah wannan ma zai kike ka zama Kirista. Me Kirista? Kirista soyayya ta tsaka Isa da Allah ne. To kai ka waye gari kace Allah ya halice Isa daga hasken shi. Me kenan zaje? Kenan annabi kai ya ce annabi Muhammad daga hasken shi. Kenan manzon Allah na bangaren Allah ne kenan. Abin da yake zuwa abin da kai bazan kafirci wallahi. Annabi me zai bayar annabi ba ta amin kariya. Matsayin shi ya huce a mai ƙarya, ya ishe shi abinda Allah ya bashi, shine harkon, shine shugaba na annabawa da manzanni na harkon ƙarshe, shine shugaba duniya lahira. Wannan ya shirin kuma wannan ƙara-ƙara sun bai bukata haka ne.
Wato ƙarin bayani akan wannan mas'ala, Allah ya nuna mana akan halishin manzansa menene farkon halitta. Ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittu gaba daya shine alƙalamin ƙudura. Da Allah ya halicci wannan alƙalami, Allah ya ce masa yayi rubutu. Alƙalami ya ce me zan rubuta ya Ubangiji na? Allah ya ce rubuta duk abinda zai wakana zai kasance har zuwa kiyama. Wannan nasfi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hausawa muka ce waka tafi dadi a bakin mai ita. Manzon Allah shine yace mana farkon abinda Allah ya halitta alƙalamin ƙudura. Sannan nasfi na Alƙur'ani, Allah ya nuna mana farkon halitta a jinsi na ƴaƴan Adam shine Adam alaihi salam. To amma yace ta yawo da wannan hadisi wanda malam yace daman hadisi ne wanda yake na ƙarya. Na cewa wai farkon abinda Allah ya halitta, wai manzo Allah ya ce ma Jabir ka san menene farkon abinda Allah ya halitta, sai ya ce annabin ka wai Allah ya halicce shi daga haskenka, hasken shi. Don haka hadisin ƙarya ne, ba ya da kai balantana kafa. Allah ya sa mu gane.
Wanda ya salla a lokacin da bai gani ya koce da zai maimaita farkon.
Salla lokaci da ya mashi to nasu Allah ya ce zo ya ce kutiba ali ya ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Salla Allah ya wajibta ka, ya farta ka ga masu imani, wata farilla ce mai lokaci kaidaji. Wato da manzo ya ce wa inna salata awwalan wa akhiran, nabi ya ce salla tana da hukumar da take kina a takeice babu wani sabanin malami ko wata mazhaba, duk wanda ya salla lokacin ta bai yi ba, bata yi ba, bai yi da take kuma ba.
Na'am, wanda ke ne tamba ta
ka ce na ne take da
saura sai ya hakuri ko ma wasu jira wanda da ga shi wannan tana da mutum shi tana hali na shi salla tana iya zuwa a da shi ya mu ne ta zama kawai ne da shirar ko a da kuma sama a wani.
To gaskiya maganar kiyamul layl abinda ake annabi ba da shar'anta idi ne yace wa mata masu haila su halarta su koma gehi sama da, amma bai kai haka ba kan kiyamul layl. Ki zaman ki a gidanki, ki ta azkarkin ki har Allah ba ki lafiya fara nan daga haka su mai gidan gaskiya magana. Allahu akbar.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت اللهم تبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن الكلمات تهون بها علينا مصائب الدنيا. ومكن اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما احييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا لمن ظلمنا, وانصرنا لمن عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.